أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك بركب وسادوا أنما سلاسل تارة أهلاك مسجد عثمان بن عفان ننشي قباء ذكرات المنار رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاء والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى. إن تنانون ونشيل جرس منا سبعين أتفين كراتون ونبتائم سبعين كو سبعين دنان يتسن تيور كراتون دي لباتا أنا مكبك لتائم سبعين إنا مكتايا على أي matashi daga farkon shayi na 144 cikin wa'azuzzuka wanda shi Abdullahi bin Mas'ud yake yi mana. Malai yake cewa wa anhu qala, daga gare shi shi Abdullahi bin Mas'ud asar ne daga gare shi, yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan فإن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمر عليه الفتنة. وأن أثر عبد الله بن مسعود يكتوى لا يقلدن أحدكم دينه ورجلا كد وني يكوي الدين إنشاء أبوني جاء أبن دبا ألا لنزيش وسك أمرتها أي كتابة تكن سنتيشي kada wai kace a'a ai kaga iyaye da kakanni suna aikatawa ko kaga a'a limamin garin yana aikatawa kace kai ma a haka kai ma zaka ce abin da yake aikatawa shine daidai. Wannan kuma shine yana daga cikin abin da ya batar da al'umman manzo Allah ko waɗanda suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Me suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadu, a can kuma yake cewa inna asari wa inna ala asarihim muqtadu, suke cewa ai mu mun tarar da iyaye da kakanninmu akan wannan al'amarin na suna bauta wa Lata da Uzza suna tawassali zuwa gare su, kuma mu ma akan hakan zan mu shiryu, mu ma akan hakan zan mu wuce, akan hakan zan mu aikata. Wannan shine ainihin abinda Abdullahi bin Mas'ud ne yake ja mana kunne, kadda ka kalli wani kaga abinda yake aikatawa kace kai ma abinda yake aikatawa shi zaka aikata. To idan kace zaka yi haka, to zaka shiga cikin tashashshabi. Wajibin ka ne ka tsaya ka diba ka ga wannan nan wane ne shi, abin da yake aikatawa shin ya dace da koyawar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai dace ba. Idan bai dace ba, ba kai ba aikata, ba kai ba kwaikwai wani abu wanda yake aikatawa na daga bid'a. Ko mun sani duk abin da yake wani ne zai kirkire shi sanyo shi cikin addini, wannan shine ake kira da bid'a. Kuma duk wanda ya aikata ta, to an riga an mayar mai da abin da ya aikata. Shine ne yake ja mana kunne, kadda wani ya kwaikwayi addinin shi ko wa'ansu abubuwa na ibada a gun wani, madama wannan mutumin abu ne wanda ya kirkiran makanshi yake aikatawa. Yake cewa fa in amana amana, wannan mutumin idan yayi imani ya kalla yayi imani shi ma za yayi imani, yace wa in kafara kafara, idan kuma ya kafurce za ya kafurce. Kamar yadda wani zai ce a ai shi kurum abinda malam wani ya tafi akan shi shine kurum gaskiya. Idan wannan mutumin, idan wannan malamin ya baude ya kama tashashshanu, shikenan wa kai ma fa ka baude fa. Abinda ake so ka kalli ina ya samu abin da yake aikatawa. alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya saka wa haka to ba kai ba shi idan ku kace zaka kama shi zaku gamu a gobe kiyama ya ringa tsine maka ka ringa tsine min yana tsine maka shine can ubangiji a cikin arabu ya haikaito mana irin abubuwa wanda zasu wakana tsankanin wanda suka bi da wanda aka bibiye su a gobe kiyama zasu ringa tsine musu zinga cewa rabbana atihim du'afain min al'azabi wal'anhum la'nan katira ko kuma can ya ringa yabiye ni inda ubangiji yake haulai azalluna fa'atihim azaban du'afan min an-nar qala likullin du'afun walakin la ta'lamun zasu ringa cewa ai wannan ubangiji su ne suka fitar da mu saboda mu mun dauke su a matsayin malumai mun dauke su akan duk abin da suke aikatawa shine daidai ko muka aikata su kuma shi akan kafurce suke mu ma sai muka bibiye su muka yi koyi da su muka yi kafurce dan haka ubangiji ga sakamakon mu na a wurin a nan gaban ka a yau gobe kiyama to dan haka ubangiji dukkan ka tsine musu albarka su ma zan ce ubangiji tunda dai mu ba mu tiyasta su bi mu ba ka tsine musu albarka a ce to dukkan su ku tsine musu kai su kulmuka musu azaba daga cikin azabar da za a yi musu a cikin wutar jahannama Allah kiyaye ku malai yake cewa shi Abdullahi bin Mas'ud yake cewa wa in kuntum la budda muqtadin idan an ma ba makawa kace he kai koyi da wani a matsayin ka na muqallid yake cewa faqtadu bil mayyit idan za ku yi koyi to ku yi koyi da wanda yake matacci wanda Allah ya amshi ran shi an san yaya ya mutu an san akan wani tafarki ya mutu to ku yi koyi da shi yake cewa fa innal hayya la tuqbalu alayhi alfitna saboda shi rariye ba a amuntuwa da fitina yana yiwa wani abu ya ja shi ya sayar da imanin shi da dan wani abu wanda za a bashi ne daga rayuwar duniya ya bar imanin shi akan wani abu wanda zai samu a rayuwar shi ta nan duniya shi sanya fitina ba ta amuntuwa ga wanda yake doran ƙasa wanda yake rayayye wanda ya mutu shine ake kyauta zaton ya mutu akan tafarki na gaskiya kuma sakamako a gobe kiyama insha Allah ita ce aljanna shine na Abdullahi bin Mas'ud yake tabbatar mana kada mu sake mi koyi da wani mu ce a'a abinda muka ga yana aikatawa a addini shi zamu aikata a'a mu nema mu sani a ina ya samu abinda yake aikatawa in ya dace da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu dauka mu yi aiki da shi in ya saba mata mitar da Allah wadare da abin da yake aikatawa mu bai nasiha in ya dawo ya dawo in bai dawo ba mu roƙan mai Allah Allah shige ta shi yake cewa amma dai idan ba makawa sai kun yi koyi kana kallon wani ai wani nan mutum ne na gari yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza to kada ka sige kai koyi da shi saboda wannan mutumin da kake kallon shi na gari ba a muntu ba da fitina wanda zata zo ta same shi ba a yaushe zai amuntu da fitina shine lokacin da aka dauki arabanci kamar yanda ya wakana da Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin kwanciya ta mutuwa rashin lafiya ta rasuwar shi yace yana kwance sai shedani ya hawo saman katanga yace Imam Ahmad ka ga gare ku ka yi karhin munyi da kai munyi mun hutta ka daga kan hanya mun gaza sai yake cewa la a lokacin nan dan shi Abdullahi yana ce me baba ka ce la ilaha illallah yana cewa la lokacin can baya ya warwar dan yake tambaye shi yaya ina ce maka ce la ilaha illallah kana cewa la yake cewa ai shaytani ne yana ce yana rudar da ni yana cewa ai ka munyi mu gagare ka munyi mu batar da kai ka gagare mu yake nema a ƙarshen rayuwa ya fitine shi eh na gagare ka shi kuma wannan abu ne na hannun Ubangiji idan ku zai faɗa to tabbas ya riga ya warware duk abin da ya riga ya aikata a can baya yake cewa a bin gagare ka ba a yaushe zai iya gagara shi lokacin da Ubangiji ya zare ran daga cikin shi shine na Abdullahi bin Mas'ud ya tabbatar mana shi ho wanda yake rayuwa a saman doran ƙasa ba abuntuwa da wata fitina tana iya zagwa ta rufe shi mu koma kan hadisin da yake cikin 40 nan nawawi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake ce mana abin da ya rawaito yake cewa wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha dan ku zai ringa aiki irin na ya aljanna kullun shine sahu na gaba ko ta kan shine malimawo ana ayyuka nagari kullun tare da shi yake cewa har sai ya kasance tsakankanin shi da shiga gidan aljanna jeje gulgudan kawo guda zira'i guda daga nan zawwa nan yake cewa wannan shine kadai intarbal inda ta hada shi shiga gidan aljanna yake cewa kurbu littahin da aka riga aka rubuta dama ba zai kasance ba daga cikin mutane wanda za su shiga gidan aljanna sai ya zo ya gabace shi
idan ya gabace shi zaka gani kurum kai tsaye ya rikide ya zama duk wata iya shege da ake aikatawa tare da shi ake aikatawa mutane su ringa mamaki kuma ajalin ya zo ya tarar da shi a cikin wannan halin shikenan ya ringa aiki irin da ya muta kuma ya shiga gidan mutan yake cewa kuma haka za a samu wani zai ringa aiki irin da ɗan muta ana komai tare da shi kai tsaye ubangiji abinda yake tsankanin shi shiga gidan muta gurgudan zirafi guda yake cewa sai littahi ya shiga gaban shi ya rigaye shi sai ya ringa aiki irin mai aljanna sai ya shiga gidan aljanna kuma wannan nawa akai zaka ga mutun ya rikice ana ta abubuwa tare da shi ana ta asha kai tsaye zaka gani tsankanin shiriwar shi da mutuwar shi dan lokaci ne dan kana akwai ɗaya daga cikin malamai yana ba da labari yake cewa wallahi mahulki yayi ɗaya daga cikin samari cire mahulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka fika nemi wani mana ka zo ka kama hannun shi ka kawo shi abin nan bai dan bashi muhimmanci ba ya sake yin mahulki har aka faɗi mai a inda zai samu yara a nan cikin garin Makka akai abin ya tashi washe gari ya tafi yake neman yara mutum ne wanda yake mutum nagari mai mutunci latijo ya zo yana neman iya manya-manyan iska na unguwa abin mamaki ake ci yake cewa yana neman wane sai dai wane mai irin sunan shi fa saboda babu alaka wanda zata iya hada shi da shi da wancan yace eh shi yake nema aka hada shi da shi yace wane ka tuba mana ga abinda na gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ni zuwa gare ka ka hadi mun wani aiki na gari kake aikatawa har ka samu irin wannan gatan da fadala a gun mun zamu sai cewa shi a rayuwar shi bai san abinda yake aikatawa wani aikin alkhairi ba shi kurmu ga rayuwa nan rayuwa ce ta aho da yake yace ka yi tunani mana meye kake yi a rayuwarka wanda kana tunanin kana wa ubangiji wani abu yace kurmu da kai wata wadda take armala wadda an muta an barta yace yana dan kula da al'amuranta kuma yana yi dan Allah ba tare da wani dinya gode mai ba ko dan wani abu da yake nema a gunta ba sai ba matsala yace to bai yi ba lokacin da ya kamata ka tuba zuwa ga zibanka ba yami nasiha ya janyo shi yace mutum sallaci akan hanya ya sayi mai jallabiya suka tayi masallaci yayi wanka ya sanya jallabiyar shi shiga masallaci yace ya bar shi a masallaci suka yi sallar magriba isha'i yace ya bar shi a masallaci ya koma gida da ya dawo sallar asuba aka ce mai ya rasu yana cikin sujada in ban manta ba kayan da ya kawo yana cikin sujada ya rasu to kaga wannan fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha Allah ya datar da mu ga samun gida aljanna yake cewa wa anhu قال نادغريش شي عبد الله بن مسعود yake cewa yukta bil abd yawm al qiyamati fa yuqalu la za azo da bawa ranar tashin kiyama za a ce mi addi amanatak kamar da amanar da kace a rayuwarka ta nan duniya fa yaqul sai ya ce min aina ya rab ta ina zan mayar da wannan amanar ya ubangiji ya ci amanar wani a nan a wannan rayuwar ta duniya takan yi dukiya ce takan yi wani abu ne ya ci amanar wani abu na daga wani mutum a rayuwar shi ta nan duniya a tsayar da shi a gaban ubangiji mayar da amanar da ka ci a rayuwarka ta nan duniya zai ce to ta ina ubangiji zan mayar da ita misalin ya ci mota aka ce mai mayar mai da amanar da ka ci ta mota da kwai mota a can ta ina ubangiji za a samu mota mayar da mota sai ya ce qad zahabat ad-dunya ubangiji ko yanzu ba anan ba a duniyar ba muke duniya ta riga ta huce yanzu muna gaban ka fa anan kiyama ina mota ina yaya za a yi adira mota yace fatumattalu ala hay'atiha yawmi akhadhaha fi qa'ri jahannam yanda ya dauki mota a ranar da ya dauki mota ranar da ya ci amanar wannan motai ko ya zalunce shi akan dukiya ko wannan amanar da ya ci ta dukiya za a masalami ita yanda ya dauke ta taktis za a masalami ita a tsakiyar wutar jahannam fayunzal sai a sabkar da shi a ƙasa, a sabkar da shi cikin wutar jahannama, fa ya akhudha, sai ya ɗauki wannan amanar da ya ci. In misali mota ce, sai ya ɗauki wannan mota, fa ya da'uha ala atiqi, ala atiqihi, sai ya ɗora ta akan kafaɗar shi, fa yas'at, sai ya kama yana hawa yana neman wutar uwa da ita daga wutar jahannama. Yace hatta idza zanna annahu kharijun, har sai lokacin da ya riga ya tabbatar gashi ba zai fito daga wutar jahannama da wannan amanar da ya ci, yake cewa hu ta, sai a danna wannan amanar da ya ci, wa huwa wa hawa fi isriha, sai ya bita yana bibiyar ta, yanda aka danna ta tayi ƙasa, yana bibiyar ta abadal abidina, har abadan abada. Ina fata an fahimta abin da ya ci. Misali, ya ci wannan wayar, ko wannan wayar bata da yauni, ya ci telan guda da shinkafa, da lodin shinkafa a cikinta. An yi yahuddu, ya ce shi ho ba haka bane ba. To ranar tashin iyama za a ce mai wane, mayar ma wane amanar da ka ci ta telan da shinkafa a ciki? Zai ce to Ubangiji fa telan da shinkafa rayuwar duniya ce, ko kuma an riga an bar rayuwar duniya, yaya za a same ta? Sai a ce mai to kalla, ya kalla tsakiyar wutar jahannama, ga telan da shinkafa a sama. Sai a ce mai shiga ka ɗauko mai kaɗin shi. Ya shiga, sai ya zo ya ɗauki telan ɗin nan da abin da yake samanta na daga lantu, ya ɗora ta akan kafaɗar shi. Yana garamfe, har sai ya hawo sama, gashi nan yana neman mutuwa da wutar jahannama. A lokacin nan za a danna wannan telan ɗin ta ƙara yin ƙasa, za a danna ta ƙasa, ta ringa gangarawa ƙasa, shi ma ya ringa bibiyar ta har abadan abada. Wannan ko a saman dutse ne a barka ka ringa nuso ƙasa, ai an gama ka da aiki barantana a cikin wutar jahannama. Don haka mu koki, mu yi wa junanmu, wallahi mu yi wa junanmu karatun tamus akan cin amana. Wannan karatunmu na umda mun yi bayani akan cin haƙƙin wani ba tare da haƙƙinka ba. Ka yi rantsuwa, ka danne haƙƙin wani, ka ci amana, wannan duka abu ne wanda ba za su baka balamanin baka samu lahiya a gobe kiyama ba. Allah kiyaye. Mun karanta hadisin Al-Muflis, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kun san wane ne matsiyaci? Matsiyaci shine wanda zai zo gobe kiyama da tirin lada, yayi kaza, amma dai kash, ya zagi wancan, ya ci mutuncin wancan, ya ci amanan wancan, haka za a ringa ɗauka ana ba su ladar, har ya kasance babu komai a tare da shi. Idan babu komai, waɗanda ya zalimta, ya zaga, ya ci mutuncinsu, ya ci dukiyarsu, suna nan suna jira su ba. A lokacin nan a ce to wani a ɗauko zunubin wani a labta mai, har ya kai ya gaza motsi dalilin zunubi, a ce mai to wutar jahannama. Allah kiyaye. Kuma daga cikin amanar da Ubangiji ya ba mu, wadda bai kamata ba mu ci ta ba, shi ne amana akan iyan da Ubangiji ya arzuta mu da su. Shi ne Ubangiji yake bayyana mana, falanas'alanna allazina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin. Ba wani wanda aka ba shi jagoranci, manzo ne yake, ko wani magidanci ne, ko wani mai iko ne, facewa sai ya ba da raskwada abin da ya jagoranta a gobe kiyama. Shi ne yake bayyana wa hadisi wanda yake cikin Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, kowa makiyayi ne, kuma za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi. Magidanci makiyayi ne akan gidan shi, wajibin shi ne ya kula da tarbiyyar iyalan shi, ya kula da tarbiyyar diyan shi, ya kula da tarbiyyar matan shi, ya tsaya tsigin daka akan su, zagi ne damtse akan tsayar da sulloli da dukkan wa'ansu abubuwa wanda yake wajibi a gare su. Haka kan dukiyar da aka ɗora ka, wajibi ne ka tsaya ka ba da haƙƙinka. Dukiyar da aka baka, wajibi ne ka hutar mata da zakka. Dukiyar da aka baka amana, wajibi ne ka kiyaye amanar da aka baka. Haka ilimin da aka baka, wajibi ne ka kiyaye wannan amanar ilimin da aka baka. Ba za ka faɗi abin da baka sani ba, ba za ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba da manzon shi. Haka ayyukan da aka wakala mu da ma'aikata su a rayuwarmu, amana ce Ubangiji ya ɗora mana, kuma za mu kai zanmu ta yi mu raskana abin da aka ɗora mu. Haka Allah datar da mu da tabbatar da wannan amanar da aka bai mu. Yake cewa wa anhu radiyallahu anhu
daga gare shi shi Abdullahi bin Mas'ud ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la takunanna imma qalu wa mal imma yace kada ku kasance imma sahabbai suka tambaye manzo Allah me ya fasara imma ba wata fassara da zaka bawa wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ta zo daidai kamar fassara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa qala yaqulu ana ma'an nas shi imma shine wanda zai ce ni fa ina tare da mutane inhi tadau ihtadaitu idan sun shiryu ni ma na shiryu wa in dallu dalaltu idan sun bace ni ma na bace yake cewa ala la yutananna ahadukum nafsuhu ala annahu in kafara an-nas alla alla yakfur yake cewa shin dayan ku ba zai gamsar da kanshi ba akan wai idan mutane suka ce sun kafurce shi ba ya kafurce ba wannan ita ce rayuwar da ya kamata mu gamsar da kawunan wani abin da yake yi kada ya burge ka madama abin da yake yi ya sabawa turba ta addinin musulunci ka tsaya tsayin daka duk abin da yake koma bayan karantarwa ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tur da Allah wa dare da shi kada ka kasance imma kai kurum kai idan mutane suka yi can kai kullun kana tare da su in sun bace sun kai ma ka bace in sun shiru kai ma ka shiru nafsu shay dai da irin nasiha da yake mana la yuqallidanna ahadukum dinahu rajul sai karshe mallan yake cewa liqa'ullahi ta'ala haduwa ta wannan bawa yarda Allah shi tabbata a gare shi da shi da ubangiji shi wannan wajibi ne babu wani rai wanda wata rai wanda za a busa ma rai a wannan rayuwar ta duniya ba ce wata rana sai ta haɗu da ubangijin ta tana so ko ba ta so ubangijin yana son haduwa da ita ko ubangijin yana kyamata haduwa da ita labudda dai sai an amshar akwai wanda ubangiji yana buƙatar haduwa da su kuma akwai wanda ubangiji yana kyamatar haduwa da su su ne mutanen da duk wanda yake kokarin ya haɗu da ubangiji ubangijin shi yana horin ciki da haduwar shi haka wanda yake kyamatar haduwa da ubangiji ubangiji shi ma yana kyamatar haduwa da shi su ne mutanen da wanda za a zo musu wa shine Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa manzo Allah waye yake san mutuwa yake cewa a'a al'amarin ba haka bane ba al'amarin shine waɗanda suka zo lokacin da za a amshi rayukansu su ne wanda mala'iku wanda suke saukowa zuwa gare su ta tanazzalu alaihim mala'ikatu Allah Allah ta khafu wa la tahzan mala'iku za su sauko zuwa gare su shine wancan hadisin na Abu Hurairah manzo Allah yake cewa bidul wuju suna da hararan huskaye suna da hararan tuwaye suna haskakawa suna kamshi ilkahoni daga ilkahonin gidan aljanna idan sun zo za su ringa tabbatar da shi suna ce me la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna babu tsoro ba a tare da kai ya kai bawa Allah ko babu wani bakin ciki akan abin da zaka bari ko babu tsoro akan abin da zaka tarar da shi agun ubangiji wannan mutumin shine wanda yake horin ciki da haduwa da ubangiji shi kuma wanda yake kyamata haduwa da ubangiji shine wanda ya tarar da wancan mala'iku masu bakakin huskoki wanda suka zo da likahoni wanda yake wari ragga da irin tuhayi wanda suke ragga albaliya to a lokacin da ya gansu ya san damu ma babu kanta a wannan halin yana kyamatar haduwa da ubangiji kuma ubangiji ma yana kyamatar haduwa da shi Allah kiyaye to shine wannan mallan yake ce mana haduwa da wannan bawa Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi zai yi da shi da ubangijin shi yake cewa wa ba'da umrun mubarakun qadahu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu fil Islam bayan wa'ansu shekaru masu albarka wanda Abdullah bin Mas'ud yayi ya zartar da su a rayuwar shi a cikin musulunci ai a can baya mun karanta Abdullah bin Mas'ud Allah ya datar da shi da musulunta tun yana matsashin shi yake cewa to bayan wannan dukkan wannan shekarun da ya zartar da su Abdullah bin Mas'ud ya cinye su a cikin wannan addinin na musulunci yake cewa sahama fi iqamati sahih dini wa hadmi banan al-batil Abdullah bin Mas'ud yayi kokarin ya kawo gudunmuwar shi wurin tsayar da wannan addinin wa hadami bananil batil kuma da rushe dukkan wani gimshiki na banna a cikin wannan addini
ai mun gani mun karanta a baya irin gubar maya da Abdullahi ibn Mas'udin yayi dan dauka kalmar la ilaha illallah irin gudunmuwa da ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan shi kasancewar ai mun karanta a can shine ake kira shi sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda can muka yi bayani akan Uzaifa matan Yaman shi ma abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma kai bayani akan babu tanakuzi akan wannan al'amarin shi Abdullahi ibn Mas'ud shi mai kula ne da harakar cikin gida duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa yake yi a cikin gida ba wanda ya sani kamar Abdullahi ibn Mas'ud shi ne wanda yake shiga gidan shi din yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Huzaifa shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanar da shi ya lissafa bi duk irin munafukan da suke yawo a cikin garin Madina dukkan su kacokan umma an samu baki za a ce mai wane da wane wayannan wanda suka zo su ma munafikai shine ai muka kawo kissa ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar ya kasance yana cewa yayi ta bibiya Abu Uzaifa da dan Allah ya hudi mai shin manzo Allah ya ambace shi a cikin lissahin wayanda suke munafikai kale ga ta gani yanda Umar yake da kima yake da daraja yake da gabaci wanda yayi dace da sabka alqur'ani hasso daidai hasso bakwai abinda ran shi ta raya mai zaka gani ubangiji ya sabkar da alqur'ani akan abinda Umar yake zato yake tunanin a aiwatar a sanya shi a cikin addinin musulunci mutum ne wanda sahabbai karan kansa suna da suna kurjinin shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai idan ya bi hanya shaytani kariya yake yi wanda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tsoron shi saboda kurjinin shi amma dai yake cewa alissa adiba mai a cikin list din da aka shin da kai sunan shi ko ba sunan shi yayyayyayyay da ya karshe dai Huzaifa ya ce mi Umar babu kai a cikin lissafin manzon Allah ka shafa mu da lafiya kuma daga kanka ba zan sake fadiwa wani ba shine Umar bayan lokacin yana khalifa idan an yi mutuwa sai ya ce aleka an ga Huzaifa a wurin in ba ga Huzaifa ba to shi ma bai tafiya wannan mutumin da kai alamar tambaya a gare shi ko da wani usuli sai hana Huzaifa zauwa shi da isa shi sai Umar shi ba ya tafi ba sai an zo an ba shi labarin Huzaifa ya tafi idan ya tafi to wannan mutumin da kai kikkiawan zato a tare da shi Allah ya tar da ku yake cewa bayan dukkan wannan dawainiya da aka yi wa wannan addinin yake cewa ja'ahul maut sai ga hukuncin wata zo abinda ba makawa kullu nafsin zaiqatul maut babu wata rai face sai ta dandani wannan daukar ran ko wata rai sai an amsharanta in dai ka riga yi an busa maka to da kai lokacin da za a zare maka kuma kowa yana nan yana jiran lokacin shi idan lokacin da yayi idan lokaci idan yayi la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna wannan mala'ikun da dai sai wannan ba za su ƙara maka ba ko ba za su rage maka ba abinda dai aka rubuta maka tun lauhil mahfuz tun kana cikin ma'ayyaka shine abinda zakaci daga arzikinka shine bi katabi rizqihi wa ajalihi wannan ajalin abinda aka rubuta ba a canza shi sai dai da kai hadisi wanda suke mana man arada an yusi'a lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi rizqihi wannan hadisin na Abi Hurairah ne yana tana yake cewa fa yasil rahimahu sadar da zumunci yana ƙara jan kwanuka amma dai jan kwanukan yaya wannan sai an zamana kuma karatu shi daban ne insha Allah yake cewa falaqad ana rahilu liyalhaqa bil ahibba lokaci fa yayiwa na wannan bawon Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi maharbaci gangaran na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da abokan shi wa da masoya wallahi duk wanda a cikin su kowanne yana begen yana ji a ran shi daga an ce ya mutu to haduwa ce zai yi da masoyan shi haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suna jin alama za su ringa farin ciki akan za su haɗu da masoyansu su waye su ne su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falaqad ana rahilu liyalhaqa bil ahibba lalle lokaci yayi na Abdullahi ibn Mas'ud ya haɗu da masoyanshi su waye su ne sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ala firashil maut yazuruhu al khalifa Uthman yana kan shin huda ta mutuwa sai ga fa Uthman dan Affan ya zo ziyarta shi a matsayin shi na khalifa wannan shi yake nuna maka sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayin wani abu ne daban amma dai wannan mutuncin da soyayya da take tsankanin su ta fi komai a matsayin shi na sahabi irin shi sahabi duk da shi inda kai darajoji wanda ya kere wa Abdullahi bin Mas'ud darajoji wanda ba dai ba bi ba annabe shi an ce waye zai sai bi irin ruma a bashi gidan aljanna ai can baya mun karanta a cikin tarihin shi waye zai man yujahiza jaysal usra falahu aljanna wa zai shirye runduna wanda zata je ta yakin tabuka Allah mun ce mai da gidan aljanna ana zamne ya shigo garka aka ce kame albishir da gidan aljanna mana aka ce wannan Usman bin Janna ayi hawo suka hawo kan dutse ya girgiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai ka tabbata mana ya kai dutse ya kai Uhud yace a saman ka manzon Allah ne fa da Abubakar da Siddiqi kuma da shahidai guda biyu Usman yana cikin shine Abu Umar da Usman to kun gani irin wannan yabo da ya samu Abdullahi bin Mas'ud bai same su amma dai duk da haka sun san abinda mutuncin da yake tsankanin su sun san girman juna ya taso ya zo ziyarta Abdullahi bin Mas'ud kasancewa yana nan yana fama da rashin lahiya kuma rashin lahiya ce ta mutuwa yace wa yaduru hadha alhiwar tsankanin sa sai wannan tattaunawa sai ta wakana yake cewa ana abi zabiya qala asar daga abi zabiya yake cewa marid abdullahi abdullahi bin mas'ud ya yi rashin lahiya fa'adahu usman sai usman bin affan yazo ya ziyarce shi wa qala sai yake cewa ma tashtaki ya kai abdullahi bin mas'ud me wani ciwo ne kake ji wani radadi ne kake ji wata irin rashin lahiya ce take damuwarka qala sai yake cewa zunubi ya kai khalifa ba abinda nake jin radadin shi yake damuna yace kamar zunubai na muna ma kan muyin wannan tunanin dan abinda ko abinda muka aiwatar na daga yinin mu matsaya mu yi wa kanmu raskona a ƙarshen dare miye da miye muka aikata wanda mun san mun yi hoto na hoto da Allah muna yi wa kanmu kallaha wanda ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun addinin yana mutum biyar tun ana mutum biyar mutum goma sha biyu Abdullahi bin Mas'ud ya musulunta ana yan tsiraru mutanen ba su ci a iliga ba ya musulunta iya shekaru 23 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yana kira tare da Abdullahi bin Mas'ud ya yi su ya halarci yakin Badar ya halarci duk wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yana da lamarin manzo Allah abinda ya wadi musu gaskiya ne na duk wanda ya halarci yakin Badar an kankare mai zulubban da ya gabata da zulubban da zai aikata a nan gaba me ake rigi shine dan gidan aljanna da shi aka tahi kalkashin nan sulhul hudaybiya kalkashin wannan itace da shi aka zo aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a kuma su ne wanda ubangiji ya saukar da alqur'ani ya bayyana da yayar ta su wani abu bawa yake so kamar a bashi labarin ubangijin shi ya yarda da shi kai wani abu ya kai muwaye gari gobe kiyama ubangiji ya ce wa'annan mu suna daga cikin wa'anda yarda duni a rayuwarsu ta dan duniya yarda duni a yau wannan duniya amma dai yayi gashi nan yana cewa ba abin da yake damun shi kamar zulubin shi idan aka tambaye ka wani irin zulubi ne yake aikatawa ba wanda yake da amsa mutanen da kullun kwana san layini siri azumi zamantakewa su alqur'ani halayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta mana qala sai Usman yake ce mi fama tashahi to yanzu Abdullahi bin Mas'ud me kake bukata a matsayin mu na khalifa mu maka wani kata kake so qala rahmatu rabbi yace ba abinda nake bukata illa rahmar ubangiji da wannan a wannan halin yana tunanin me zai abar wa iyali yana tunanin inda zai yi magana kudi na da wuri kaza a amso su a tarawa magada amma dai ba abinda ya shani kai illa yaya zai iya samu rahmar ubangijin shi qala sai Usman yake cewa ala amuru laka bi tabibin yake cewa shin bazan yi kira ba a zo maka da wani likita wanda zai diba rashin lafiyarka zai diba jikinka qala sai yake cewa at-tabibu amradan yake cewa ai likita shine ya sanya mu rashin lafiya qala sai yake cewa ala amuru laka bi ata'in yace shin bazan yi umarni ba a cikin baitul mal a baka wata dukiya ba wanda zaka barwa magada ba qala la hajata li fihi yace banna bukata komai ya amirul mu'minin ban bukata komai ban san likita ban san wata kyauta wanda zaka muni ba abin da ya rage muni illa mutuwa kuma ba abin da yake damuna illa zunubaina ba abin da nake gurata nake kauna kamar ubangiji ya muna rahama wallahi duk lokacin da bawa zai zo za a zo daukar ran shi ya kasance bai da wani guri illa haka to wallahi ku kace ta nisa to shi kuma ubangiji yana nan duk inda bawa yake zaton shi idan kai zaton wallahi tallahi idan ya dauke ka zai maka rahama to tabbas ya maka rahama yake cewa summa ausa radiyallahu anhu az-zubayr bin al-awam bin al-awam an yusalli alayhi sannan shi abdullahi bin mas'ud ne yayi wasiya da abdullahi da zubayr bin al-awam idan ya rasu yi ni salla wannan kuma yana da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana bai dacewa ga mummuni yayi kwana uku bai bar wasiya ba karkashin matashin kanshi ba wasiya na idan ka mutu yaya za a yi na dukiyarka a hudda sulusi a bada ko a hudda kasa da sulusi ko wata kyauta wadda bata kai ba wani abu ba a cikin dukiyarka a dauka a bayar wani ko kuma wa'ansu abubuwa wanda kake bukata a yi maka bayan mutuwarka ko a dauki dukiyarka a maka wakafi ko a dauki daidai abinda ake yin wasiya da shi sulusi a yi maka wakafin shi ko kuma a yi maka sallah wani maka sallah ko kuma a yi maka a kai ka fafantai ka za abin da ka duka irin wannan abubuwa idan kai wasiya ana nan wajibi ne sai an zartar da wasiya yana daga cikin abubuwa guda hudu wanda daga mutun ya mutu wannan abubuwan sai an bincike su shine na farko za a shirya za a diba wasiya a shirya gawa a biya mata bashi sannan a raba mata nadu yake cewa wa fadat ruhuhu ila khaliqil arwah subhanahu wa ta'ala ran shi ta daukaka zuwa ga mahalicin rayika shine subhanahu shine sarki ya tabbata daga gare shi shine ubangijin madaukakin sarki li tastaqirra hunak janta tabbata a can duk wata rai ta gari idan an dauke ta tabbatuwa take a can gun ubangiji rai ku ta banza tana nan tana yawo a saman sararin duniya ba inda za ta kai shine ai hadisin da a cikin hadisin da muka karanta wanda hadisi Abu Huraira wanda yake mana bayanin dogon hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana degree din rayuwar bawa lokacin da aka zo daukan shi zuwa ga rayuwar shi ta barzakhu yake cewa lokacin da aka amshi ran shi idan ya kasance mutum ne na gari yace ran shi za ta tafi za a kunkwasa sama tawarko a ce wata irin ranmu na bawa ne Allah sa muna daga cikin wanda za a ambace mu ranmu na bawa ne yake kamshi haka ce han aiwana ne dan wane a bude sama ta farko haka sama ta biyu haka sama ta har sai an kai sama ta bakwai yake cewa to ran shi za ta tabbata zuwa ga ma'abucin rayuka shine ubangijin mu subhanahu wataala yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar ka sani ya kai mai saurara lalle waɗanda suke da takawa wanda suka yi imani da Allah suka gaskata Allah da banzan shi a rayuwarsu ta nan duniya suka aikata abinda aka umurce su suka aikata suka hannu da abinda aka hane su su aikata yake cewa fi jannatin wa nahar suna cikin wata aljanna kuma da wa'ansu koranmu a cikin gida aljanna yake cewa fi maq'adi sidiq a wani mazauni na gaskiya inda maliki muqtadir zuwa ga mamallaki mai mulkin sama da ƙasa mai mulkin jiya da yau mai mulkin gobe kiyama shine kuma mai zartarwa shine muqtadir wanda yake zartar da al'amuranka haka rayukan mu insha Allah za ta tabbata zuwa gare shi a cikin aljanna wanda koramunta suna gudana a ƙarƙashin ta korama iya korama iya korama korama a ƙarƙashin gidanka baka buƙatar sai ka sha wahala sai ka tayi tabki ka dauko wallahi wanda bai shiga gida aljanna ba ya ma kanci Allah ka datar da mu da ayyuka nagari wanda ƙarƙashin rahamanka za ka sanya mu cikin gidan aljanna wallahi Allah baka labarin gidan aljanna kai wallahi ko da ba ko ba a da goma ba wallahi ya kai ayi bauta duk da kashin shi kai ko da daidai gwargwadon minti ɗaya ne a sanya ka kaga abin da yake ciki wallahi tallahi ya kai ka tsaya ka bauta tawo baki shi shine ho ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ho yake faɗi mana a cikin hadisi ingantacce fiha ma la aynu ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط a cikin gidan aljannan nan da kai abubuwan da kunni bai taba ji ba, kaji wani labari na jin dadi, wallahi kunnanka ba za ta taba ji ba, kai haka mutu ba kaji ba labari ba, kuma haka idanuwanka ba taba ganin wani abu kayatacce ba na jin dadi ba, wallahi sai ka shiga. Yace cewa kai tunanin dan adam yayi ta tunani, ka kalla yanda ake kere-kere a yanzu a duniya, ai kera kaza, ai kaza na jin dadi, ai kaza na jin dadi. Wanda yake yawo ko kana kallon sa duniya ka karin ga gani irin abubuwa yanda duniya take ci gaba ana abubuwa na jin dadi yake cewa to wallahi duk irin ci gaban da aka yi wallahi tunanin bawa ba ya kai ba yi tunanin abinda an dafa a cikin gida aljanna sai bawa ya kai irin gidajen mu ne a cikin aljanna wanda ake yin su da al-lu'lu'ul mujawwaz yura zahiruhu min batinihi wa batinuhu min zahiruhu diyaman ne ake kurkurewa a mana gidaje a ciki daga ciki kana kallon abin da yake waje daga waje kana kallon abin da yake ciki shi ka koma cikin Muhammad ubangiji yake cewa masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladzatin lish-sharibin wa anharu min 'asalin musaffa wannan kadai abubuwan da aka zana ya kai mu zagi ne dan mutse mu tsaya mu yi wa ubangiji ko ubangiji ya sanya mu kalkashin rahamarshi ba a barka ba haka ba wai cewa zaka yi wai kana bukata fa kai ma a nan duniya da kai yara suna yawo kana dan shaukin su kai tsaye zaka gani an aiho maka yaron ka sanar a cikin gidanka mallakin ka kana tashi kana zuwa kasuwa kana wahala kurum zaka ce kai ubangiji ba kamata ya sanya mana a sanya mu ringa cin kasuwa lokacin da za a yi muku wani wuri ko za a yi mana wani wuri wanda za mu ringa zuwa muna cin kasuwa maza ko lubo mu dawo matanmu a cikin gida aljanna za ta ce wallahi idan mun tsaye kasuwa mun ci mun dawo zan mu zo muna wani kamshi wanda ba ta samu ba jin shi ba zan mu zo huskokinmu sun ƙara kyau sun ƙara nishadi za ta ringa mamaki mu ma kuma idan mun dawo mun yi da cin kasuwa mun dawo mu tarar da ita ba a yanayin da muka tarar muka barta ba ta ƙara kyau ta ƙara sheki Allah da tar da mu. Allah ka ƙara ruha mana asiri. Allah ka kajarrabe mu akan addinin mu. Allah ka sanya duniya ita ce gurin mu. Allah ka datar da mu da samun rabo a gidan aljanna. Yake cewa wa dufina fil baqi an binne shi a makwantai wanda yake gab da makwantan garin Madina. Shine al-baqi wanda yake gab da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa wada'an sayyidi yace bai shine al-wada. Kayi wa mutum ban kwana ya kai jagoran mu uskuruna inda rabbika ya imam ka ambace mu zuwa ga ubangijinka ya kai wannan jagora bangaren ilimi walinakun min balik kuma mu ma zamu kasance insha Allah masu bibiyar bayanka wannan tabbas insha Allah dan haka wajibin mu ne mu so su kuma soyayya waɗannan mutanen soyayya ta gaskiya wallahi zatta baka daman dacewa tare da su a gobe shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakhashi mana almar'u ma man ahabba yawm alqiyama bawa zai kasance tare da wanda yake so a gobe kiyama wa'innan mutanen kana karanta abinda suka aiki suka yi wa wannan addinin na musulunci wallahi in dai albarkacin abinda suka aikata ya sanya kaso su to wannan soyayya za ta kasance tare da su ko za ta kasance tare da su a gobe kiyama ranar da soyayyan nan za ta maka gata a gobe kiyama za ta maka gata Allah da tarbiyya. Lokaci yayi ba? Ha? Zan mu tsaya anan kenan insha Allah sai yi mai zawa in Allah ya samu da cikin masarai zan mu tashi shakhsiyya ta 14 shine Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Abinda muka karanta dai Allah ba mu nadan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu abinda ba ma iya ba a rayuwar nan da gobe kiyama Allah ya iya mana shi bukatun bin alkhairi kuma Allah ya biya mana ya biya waɗanda ya biya bukatun waɗanda suka nema a gare mu musu adda Allah ya datar da mu ya sanya albarka a rayuwar mu da zuri'ar mu ya datar da mu da ayyuka nagari mai kashe mu akan sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك